Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu kodayaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Alhamis 18 ga watan Mayu. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don ya binciki yiwuwar katsalandan Rasha a zaben da ya gabata, abin da ya kira bita da kullun siyasa. Hannayen jari a kasashen Turai da nahiyar Asiya sun fadi kwana ɗaya bayan da hannayen jarin Amurka da dalar ƙasar suka fadi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa yau Alhamis za ta bayyana damuwarta da kakkausan lafazi akan arangama da ta auku ranar Talata a nan birnin Washington DC tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban Turkiya.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa mayaudara sun fara shiga cikin masu fallasa kuɗaɗen sata a Najeriya. A jamhuriyar Kamaru kuma, dambarwarin siyasa da zamantakewa ce ke barazana. Idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma, nan mutuwar aure ke damuwar.
Zaka zo ka iske wallahi mai gadi da matar shi biyu uku hudu suna zamna lahiya lau babu tashin hankali, amma director kin ma'aikatar wannan sai kaga tashin hankali ya ishe shi da shi da wannan mata tashi. Dalili kai director da kai je sai ka nuna cewa ai kai director ne, kana iya yin abinda kai hankali ma baya zato.
To, Allah shi kyauta. Sannan kamar kowace ranar Alhamis, Jummai Ali na tafa da shirin sai bango ya tsage, muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don ya binciki ko akwai wata alaƙa tsakanin waɗanda suka yi masa kamfen da Rasha a zaben da aka yi a cikin shekarar da ta gabata. Yana kiran matakin na bita da kullun siyasa na tarihi da aka taɓa gani a Amurka. A wasu saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau, Trump ya yi ƙorafin cewa ba a taɓa cewa za a naɗa wani mai bincike na musamman don ya binciki duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yaƙin neman zaben abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat ba, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma gwamnatin shugaba Obama da ta shuɗe. Trump na mai da martani ne akan naɗin Robert Mueller, tsohon shugaban hukumar binciken tarayya da aka yi jiya Laraba, don ya yi bincike a kan yiwuwar wata alaƙa tsakanin makarabansa da jami'an Rasha a zaben da ya gabata, don ba Trump damar samun nasara. Mr. Mueller ya riga ya fara aikinsa yayin da hukumar binciken FBI da kwamitin binciken bayanan sirri a majalisar dokoki da ta wakilai sun riga sun fara nasu binciken a kan yiwuwar katsalandan Rasha a zaben.
Hannayen jari a ƙasashen Turai da nahiyar Asiya sun faɗi kwana guda bayan da hannayen jarin Amurka ciki har da dalar ƙasar suka faɗi, a daidai lokacin da masu sayan hannayen jari ke nuna damuwa akan matakai da kalamai masu cike da takaddama da ke fitowa daga shugaba Donald Trump. Alƙaluman darajar kuɗi da cinikayya na Amurka sun nuna an samu faduwar darajar kashi 1.8 ko kuma fiye da haka a jiya Laraba. Faduwar hannayen jarin na faruwa ne bayan korar shugaban hukumar bincike ta FBI da Trump ya yi, da kuma zargin da ake wa shugaban na cewa ya bada bayanan sirri ga manyan jami'an Rasha, da kuma zargin cewa shugaban ya yi ƙoƙarin ya dakatar da binciken da ake ma wani babban jami'ansa da aka kura kwanan nan, wato Michael Flynn. Darajar dalar ƙasar da kuma hannayen jari sun cilla sama sosai bayan zaben Trump saboda ƙwarin gwiwar da masu sayan hannayen jari ke da shi akan cewa shugaban zai cika alkawarinsa na rage haraji, kuma tsare-tsaren da zai fito da su na kasuwanci za su bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa yau Alhamis za ta bayyana damuwarta da kakkausan lafazi akan arangama da ta auku ranar Talata a nan birnin Washington tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban Turkiyyar Recep Tayyip Erdogan. Wasu jami'an Amurka sun caccaki magoya bayan shugaban na Turkiyya akan cewa su ne masu haddasa fada da saba haƙin zanga-zangar lumana, suka kuma ce abin da suka yi a gidan jakadan Turkiyya ya saba wa haƙin Amurkawa na 'yancin faɗin albarkacin baki. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ya faɗa a wata sanarwa cewa kwata-kwata tada hankali ba shi bane hanya da tafi dacewa wajen tofa albarkacin baki. Yace muna goyon bayan kare haƙoƙin jama'a a ko ina akan 'yancin bayyana ra'ayi da kuma yin zanga-zanga amma ta lumana, ya kuma ce muna bayyana damuwarmu ga gwamnatin Turkiyya da kakkausan lafazi. 'Yan sanda dai a gundumar ta Colombia sun ce suna duba rahotannin da ke nuna cewa wasu maza su biyu da aka kama na cikin dogarawan shugaban Turkiyya, sun kuma ce ana nan ana neman sauran mutanen da ake da zargi suna da hannu akan abin da ya faru. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a yau Alhamis ne kasar Iran ta sanar da shirin sanya takunkumi akan wasu Amurkawa da kamfanonin Amurka tara don mai da martani kan abin da ta kira saba ka'ida wadda ba za ta yarda da ita ba. Saboda shawarar da Amurka ta yanke ta sanya sabbin takunkumai masu nasaba da shirin makamin Iran. Sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce waɗannan takunkuman sun keta haƙƙin bil'adama, kasancewar suna da alaƙa ta kai tsaye ko a kaikaice da laifuffukan da gwamnatin Iran ta wato Isra'ila ta aikata a yankunan Falastinu ko ta hanyar goyon bayan 'yan ta'adda. Sanarwar ta kuma ce za a bayyana sunayen mutane da kuma kamfanonin da abin ya shafa ba da dadewa ba. Ma'aikatar Baltimore Amurka ta sanar da sanya sabbin takunkuman jiya Laraba akan wasu jami'an ma'aikatar tsaron Iran su biyu da wani kamfanin Iran da kuma wasu mambobin wata kungiya mai mazauni a China. To, labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, Najeriya ta yi nasarar kwato dumbun kudaden sata tun bayan da ta bullo da tsarin nan na ba da tukuici ga duk wanda ya kwarmata kudaden sata da aka boye. To, a yanzu kuma hukumar EFCC ta gano cewa wasu masu kwarmata wato kwarmatarwar bisa zato suke yi idan kurin sun ga biri ya yi kama da mutum. Wakilin mu Abuja Nasir Adamu Ilkaya ya haɗa mana wannan rahoto, inda ya fara da bayar da misalin cewa
'yan sanda sun mayar da kimanin naira miliyan 18 da suka samu a gidan sanata Dan Juma Goje. EFCC kuma Maiduguri ta gurfanar da mutum biyu gaban kotu, Buhari Fannami da Bakura Abdullahi, don ba da labarin da ba gaskiya ba cewa an binne kuɗin haram a gidan ba lawan a Fanfamari. Tuni ma dai kotu ta tura waɗanda ake tuhumar gidan wakafi. Gwamnatin Najeriya dai na ƙarfafa gwiwa samar da sahihan bayanai na inda aka adana kuɗin zarmiya. Ga abin da kakakin shugaba Buhari wato Garba Shehu ke cewa,
hanyoyin shiga da fita zuwa ƙasar nan, jirgin sama, Kano, Abuja, Kaduna, Port Harcourt, Lagos, Asai Ido, don fargabar da ake ma yanzu kokari suke su fitar yau kudi in an binne su a makabarta ma ana zuwa ana tonowa ana zuwa ana nuna wa gwamnati. Yaki da rashawa da cin hanci yanzu ai ba na gwamnati ne ba, ai 'yan Najeriya sun mallake shi, sun kwace shi daga hannun gwamnati, ya zama nasu, ba ya da iyaka yanzu.
'Yan siyasa na jam'iyyar APC mai mulki irin su Inuwa Yahaya na buƙatar ci gaba da yaki da almundahana ta wannan bangaren, amma da gwada misali don kada masu kage ko shaida zur su rika kawo labarai marasa tushe.
Tashin ko da aka kawo wannan tsari na hura usul a wani ayi kaza bisa zargi bisa zato a je a cin masa, ana riga malam masallaci, akwai matakai na doka.
Amma wannan ba ya nuna kuna tsari da ci gaba da wannan tsari na fallasa bane
ko alama, ai cewa ne in aka kama ni fa a yadda kake kallo na din nan yadda duk za a yi a sama talaka sauki al'amarin Najeriya ina tare da shi domin yanayin cin hanci da rashawa din nan da aka sa a gaba ake yi ba dare ba rana ba rani ba damuna shi yasa muka shiga wannan hali na la ilaha illallah a wannan kasa kuma daide ku ne an san su
duk hukumomin yaki da almundana EFCC da ICPC da marundunan yan sanda na karbar irin waɗannan labarai na fallasa barayin biro dalladar da ta kai kashi 5 cikin 100 na kuɗin da aka gano haka nan akan boye sunayen masu bankadar yanzu kuma za a ce akan ma gurbanar da masu bankado ƙarya gaban kotu
ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ya dauki kuɗin jama'a a ce za a barshe shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo
mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago ke karfafawa masu fallasa kuɗin haram guyiwa Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru sai kuma jamhuriyar Kamaru inda aka shiga fama da karuwar matsalolin siyasa da zamantakewa Awwal Garba gare ka
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana fama da wadansu matsaloli na cikin gida musamman a jihar Arewa mai nisa anda maharan Boko Haram suke cin gashin su babu babbaka sai kuma ta gabashin kasar anda yan tawayen kasar Bangi Anti Balaka sai kuma rawa kasar suna aikata aika jihohin yan awaren Ingilishin kasar guda biyu yanzu haka sun kwashe watanni shida anda suke kai ruwa rana da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru kana yanzu kuma manyan yan adawan kasar ta Kamaru ni John Burundi na jami'an SAF da kuma Edis Kawala shugaban jami'ar CPP sai kuma shugaban jam'iyyar MRC Maurice Kamto sun nukule waje daya sun ce su kan ba za su halarci bikin da za a gudanar ba na hadin kan kasar wanda aka saba gudanarwa kowane 20 ga watan Mayu na kowane shekara wanda ne yasa na garzaya domin na tambayi Alhaji Ya'u dan kungiyar farin hula ne kuma masani ne na harkokin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ko ya yake ganin wannan tsaka mai wuya da gwamnatin kasar ta Kamaru ta tsinci kanta a ciki
dikiti daban-daban a kasar Kamaru wanda ya kamata gaskiya a magance idan baka ba za mu shiga cikin tsaka ya mu faranin hula wadda muke kare hakkin wato al'ummar kasar da farko arewa mai nisa Boko Haram na addaban al'ummar wannan shashin na biyu da kuma jihar Gabas wadda Anti Balaka suna kawo tashin hankali sosai sosai bai hakan nan da kuma jihohin English guda biyu wadda ake tashin hankali yau kusan watanni 6 kenan har ila yau ba shawo kan matsalar ba har ila har yanzu yara ba su tafiya makaranta kuma gashi jarrabawa da aka yi na NGCE wadda aka kone makarantu yau kwana biyu kenan a wannan shashin to ga yan adawa su ma sun fito da kwatan su cewa ba za su halarci taron bikin wani hadin kai na kasa ba kuma kasan hadin kan kasa na muhimmanci ya kamata kowa ya halarta suka ce ba za su halarta ba kuma suna da nasu wato suna da gaskiyan su to kaga kasar Kamaru na cikin wato wani kalubale shugaban kasa ya shiru yana ji mutane kuma ministocin su ba su aikin komai barin ga mata karshen ministan lafiya Mama Fuda yayi watsi da ainihin kiraye-kiraye da likitoci da suka yi yajin aiki yayi da su yayi watsi da ainihin wato leta da suka tura masa da cewa ya kamata ya duba al'umran su yayi watsi da shi
to Allah ya gyara Muhammad Awwal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awwal sai kuma jamhuriyar Niger inda yawan mutuwar aure ya fara damun jama'a al'amarin da ya kai ga yin wani taro wakilin musulmi Muni Barma ya ce aurarraki wajen 1,175 ne suka mutu daga cikin 2,834 bara.
Sabili kenan da kungiyar ANDDFA hakkin iyali ta shiga jan hankalin al'umma akan illolin wannan al'amari da ke kokarin samun gindin zama a nan Niger.
Matsaloli da mata za su fuskanta in sun fita daga gidajen mazajensu yara tarbiyyarsu ta tabarbare delan kansu da ta yi yawa. Duka in aka zo aka bi kididdiga ana iya ganin saki yana ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa saboda haka ƙungiyarmu ta kira mutane ta kira wannan conference da a ƙara waye ma mutane kai su san menene saki
rashin haƙuri da rashin sanin tsarin zamantakewar aure yana daga cikin abubuwan da ke haddasa mace-macen aure a yau a wannan ƙasa to amma malama sakina mamman na cewa tun ranar gini ranar zane
zaka zo ka iske wallahi mai gaji da matar shi biyu uku hudu suna zamna lahiya lau babu tashin hankali amma director kin ma'aikatar wannan sai kaga tashin hankali ya ishe shi da shi da wannan mata tashi dalili kai director da kai je sai ka nuna cewa ai kai director ne kana iya yin abinda hankali ma baya zato shi kuma wannan mai gadi da man da yaje shi kin san mai gadi ne kuma kin san cewa ga albuka ki zaki zo ki zamna mace in ka nuna mata kai ko wane ne la vrai face huskal ka ta kirki wallahi in ta yarda akan wannan huskal akan wannan za a yi tahiya
watsi da wasu muhimman al'adun da aka gada iyaye da kakanni musamman a game da batun tarbiyar yara wani bangare ne na abubuwan da ke hanawa aure dogon rai a wurin matasan yau in ji masanin tsarin zamantakewar al'umma Dr. Sani Hayyajan Juna.
Kokarin duk da muke badawa dana namiji ya samu aiki, daya ta mace ta samu aiki. Idan an ka samu aikin, an samu ana samu albashi, sannan a cin ku samu cikin kai ku yi aure. Yau arme tarbiya yake so. Yaro tun yana karami ake cin ku samu cikin kai. Hakuri na zamantakewa na arme, saboda arme yana da matsala, yana da wahala. Dole ne sai da hakuri. Shi kuma hakurin nan tun yaro yana danye, ya kamata a ce an tusa mishi shi cikin kai.
Tabarbarewar tarbiya da ma sangarcewar yara sune illoli na farko dake biyo bayan mutuwar aure. Dalili kenan da masana ke ganin hakuri ya zama dole a wurin iyaye.
Da yaro kaza an yi konbukan faran kinshi a cikin lakon, wallahi ko uwar ta zo ko uban ya zo, inda aka ga masu da laser assistant social aka ce musu wai menene matsalar yaron, zaki ji uwar ta ce wallahi tunda aka rabu da baban shi, ko kuma shi uban in shi ne ya zo shi zai ce wallahi tunda dai uwar shi ce bata cikin gida.
Duk al'ummar duniya ta tsara sai da aure shine gimshiki wanda yake iya sa a girka zamantakewa ta al'umma mai ƙarfi.
Sule Ummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Barma, yanzu kan bar mu koma gefe guda, Jamai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jamai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Hajiya Maryam West, mai ba da shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi, wadda za ta yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku a kan wannan shiri. Hajiya Maryam, barka da zuwa wannan fili. To, kafin ku fara yin tambayoyi, zan fara miƙawa Hajiya Maryam West tambayar Alhaji Musa Bagobiri daga Damaturu, jihar Yobe, wanda albarkacin tambayar da yi wa Sanata Ali Malam Wakil a lokacin da muka yi shirin sai bango da shi ta sa muka gayyato Hajiya Maryam West. Alhaji Musa Bagobiri ya ce bankin da aka ce shi ne zai riƙa ba da bashin kuɗin jari ga talakawa, Bank of Industries da Turanci, babu a jihar Yobe. A saboda haka yasa yake son sanin irin tanadin da kuka yi wa jihohi irin su Yobe.
COI suna aiki a kowace jiha, ko suna da office ko ba su da office. Kuma ba wai POI ce kawai ake iya neman, in suka je a Yobe suka je Ministry ta Women Affairs ta mata, akwai inda za su, akwai wacce za ta taimaka musu, akwai wani kuma sunan shi Yusufari. Chief of staff ne na shi gwamnan. Shi kuma ne muka sa, kowane gwamna ya ɗauki mutum ɗaya ya bamu wanda zai taimaka mana a kowace jiha in akwai matsala. To shi ne ya kamata duk abu, duk matsalar da ta tashi a Yobe, ko kuma in muna son mu yi wani abu a Yobe, ta kan shi muke bi. Shi wannan ɗan kahaliki da ke neman ya san abin da inda zai samu form ko yanda zai hau portal na neman bashin jeep ɗin, yana so ya bi ta kan wannan Malam Yusufarin, ko ya je Ministry of Women Affairs, ko ya je Ministry of Commerce, ko wani state muna aiki da su insha Allah.
To ina fatan wannan bayani zai taimaka masu sauran masu sauraron mu. To, mutanen Abuja, mutum na farko, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum assalam.
Sunana Suleiman Kabir Malamai Rumbula, mulana karamar hukumar garkon jihar Kano, madanin birnin tarayyar Najeriya. Hajiya Maryam, tambayata na farko shi ne game da wannan ba da tallafi da ake magana. Kamar mutanen karkara suna fama da matsanancin wahala game da irin ƙanƙanan jarika na zuwa 10,000-20,000 wanda ake baiwa mata. In mutanen ƙauyuka ina za su hara? Tambayar na biyu shi ne, shi wannan ƙungiyoyi ake baiwa wannan taimako, ko ko ana baiwa mutum ɗaiɗaiku? Tambayar ta uku kuma shin game da hukumar Enpower wanda ake ɗaukar ma'aikata, ana magana wannan bari yana ofishin ki Hajiya Maryam, shin kuma ga shi wannan ofis na ki yayi aiki kwanakin bayan an yi ma'aikata, amma ana kokawa cewa ana iban wa ƴaƴan wasu shafaffu da mai ƴaƴan talakawa sun yi karatu a tantanta a aibe su ba a aibe su ba, shin me ya gartsa wannan al'amari? Tambayar ta jinatu.
To, Hajiya Zainab gare ki, Hajiya Maryam ya hakuri.
To, in an tambayoyin suke yi a zan manta, batu na fanni Enpower abinda aka yi cewa aka yi kowa da kowa ya hau, ba wai a ba a form a rarraba mutane ba, don kada wasu masu shi din sun hana wasu. To da gaske an dauki wa'anda ba ƴan jiha ba, amma program din ba na ƴan jiha bane, program din na wanda ke zauna a cikin karkaran ne. Shi yasa ake cewa duk wanda zai yi zai taimaka sai ya nuna ya saka BVN din shi. In yi application sai ya sa BVN din shi da account number din shi dan a san inda yake zaune, ya faɗi sunan shi. Dan duka wa'annan sai mun kai akwai interbank payment system a Lagos, duk suna da register kowa da ya buɗe account. Kuma in aka sa suna aka sa BVN number za a duba a gani a tasu akan injin din su a can, za su faɗa inda gaske mutumin nan yana da gaske mutum ne wanda yake da wannan account. To wannan aiki shi ana son mutum ya koyar a makaranta, ko ya yi aiki a gona, ko ya yi aiki a primary health care center a kowace local government. Idan kana ɗan jiha amma ba ka zaune a wajen nan, ka gani 30,000 ba zai ishe ka ba, ka ringa zuwa aiki kullum ko kuma ka ɗauki gida a wajen. Dole sai kana zaune a wajen. Wannan kuɗi suna zuwa daga federal government da kowane ɗan Najeriya ne. Shi yasa muka ce za mu yi abin nan akan internet, yanda kowa ba za a iya hana kowa hawa ba. To na yaga akwai wasu wajajen da babu internet. Abinda muka ce wa gwamnoni da mutanen nan ɗaiɗai da aka gaska ba mu, ku je ku faɗa har karkara cewa ga yanda za a yi, ku yi printing form daga jikin wannan portal da muka buɗe, ku kai musu su cika, sannan a dawo da shi, ku dawo da shi ku saka kaman gwamnatin Bauchi. Abinda suka yi kya suka yi duka ƴan wanda suke da degree, tunda dai za su iya hawa internet din, ga wajaje guda 15 da suka zaba suka aje suka ce wa'annan na matasa ne, ku je ku hau, ba za a caje ku ba, kowaye ku kaga ta nan ba za a iya cewa sai mai shi ba ko marasa shi. Duk wanda yake da bukata ya je ya cika wannan abu akan internet. In ka cika sai mu kuma muka samu wannan, sai mu kai NIPS tabbatar mana cewa wannan mutum yana nan kuma yana da wannan account. Sannan sai mu mayar ma jiha mu ce to mutanen nan an zaɓe su, sun nuna suna da bukata kuma an zaɓe su, don haka a tuttura su inda za su yi aiki, ku sanar da mu in kun kai su. Mu kuma za mu je mu bincika da gaske suna zuwa ko suna koyarwa. In kwana 5 kawai suke yi a sati ɗaya, a wata ɗaya, to kwana 5 ɗin nan za a biya su kawai. To mun yi ƙoƙarin mu yi haka ɗin, don in muka ce za mu ba da form daga Abuja, kuɗin ma da za mu kashe a kan a raba form ɗin a kowace local government a Najeriya zai rage kuɗin da za mu iya biyan mutane ranar da za a zo, da mu rage mutanen da za mu zaɓa. Kuma mutane za su sai da form ɗin nan, za a yi cuta da shi, wasu za su ɓoye, wasu za su ƙona, wasu za su ce sai ko ƴan uwanmu za mu bawa, ko ƴan wanda muke party ɗaya da su kawai za mu bawa. Haka dai a zo a kawo mana irin abin nan, a ce mana ba su yarda yanda aka yi ba daidai ba ne. Shi yasa muka ce bari ne abin nan a buɗe kowa da kowa da ke da buƙata, kuma za mu sake buɗewa insha Allah nan da wata da ba mu je tabbatar da rana ba. Amma a ce wai sai ne gata, a'a ba haka ba ne. In kana jin rediyo akwai mutanen da yawa da ke mana ba mu taɓa samun kowa ba, kawai tambu kawai hawa muka yi abin da muka san saka, kuma sai ga shi sunan mu ya fito amana tax an ce an zaɓe mu.
To game da tambayar yawa,
batun jeep ne wannan na 10,000 zuwa 100,000, kuɗin nan dole a haɗa a yi ƙungiya, saboda ƙungiyar nan ita za ta tabbatar cewa mambobinsu waɗanda suka haɗu suka yi ƙungiyar suna biyan bashi a lokacin da ya kamata. Kowa za a biya shi direct zuwa nashi account ɗin, sai ka nuna account ɗin ka kai shi ma. To amma idan baka biya ba, to gaba ɗaya ƙungiya za a hana su kuɗi nan gaba. Ba za a ce kawo wani abu ba collateral a ce gashi saboda ka bada ko wani ƙasa naka ko wani gona taka ko wani abu, a'a ba za a tambaye ka komai ba. Ƙungiyar nan ita za ta tabbatar mana da cewa da gaske in ba a biya bashin nan ba, ba za mu iya ba wasu ba, ba kyauta ba ne kuɗin. Don haka kowa duk wanda ya haɗu ɗaya ɗin nan za a biya su, amma ƙungiyar nan dole a haɗa ka don mu san mutanen da ke ƙungiyar, kuma su za su tsaya kamar garanti cewa kowa da kowa zai biya. a lokacin da ya kamata ka biya. In kuma ka biya to ka san cewa waɗanda kuka haɗe tare kuka yi kungiyar nan gaba ɗaya abin zai shafe ka. Shi yasa muke cewa dole sai a yi kungiyar nan.
To a saboda
akwai wata Aisha Jafaru ita ce a Kano take tsaye ita gwamna ta ya bamu. To akwai BOI, akwai ministry ta women ta mata, akwai ministry ta commerce, duka hanyoyin da za a yi akwai form su da suke bayarwa. Suna aiko mana da matan da za su iya yi su nema su zama su ba mata kawai ba hata yawan duk mai sanya soye kuma wani dan business karami haka saye da tayarwa ko kana iya saye kana iya ba sai mace ba kawai amma sai ka nuna mana kungiyarka kuma su za a zo a duba agent da BOI suka nuna mana cewa suna da gaskiya ba su da cuta kuma CBN ta san da su. Su za su je su tabbatar mana an ce mutum 20 ne a kungiya su waye mutanen nan. Mu gansu su wa'annan agent din su za su dawo su gaya mana. Amma idan mutum ɗaya ko biyu ba su biya ba a lokacin to gabaɗaya kungiya gabaɗaya za mu ce ba mu.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Hajiya Maryam West. Shugabar shirin tallafawa talakawa da gwamnatin Buhari ta bullo da shi za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na Sai Bango ya tsage.
To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Ga kadan daga cikin wasikun da ku masu sauraron kuka auko mana. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka wa al'ummar karamar hukumar Tsafe ta gyara mana wutar lantarki da ta samu matsala mako guda kenan sanadiyar faduwar turakun wutar lantarkin. Inji Ibrahim Rabiu Tsafe. Sai kuma wasika ta gaba wadda ta ce rahotannin kungiyar Transparency International wanda ya bayyana cewa cin hanci da racawa shine yake dakile kokarin da Dakarun Najeriya ke yi wajen yaki da ƴan Boko Haram. Wannan abu ne da ya kamata a duba kuma hukumomin sojin su rubanya kokarin da suke yi wajen yaki da waɗannan da cin hanci da rashawa domin a shawo kan ƴan ta'adda. Wasika daga Mahmud Salihu kauran Namoda jihar Zamfara. Shiko Suleiman dan Farauta yace gaskiya musayar ƴan Boko Haram da ƴan ta'adda don a tsako ƴan matan Chibok gurbataccen shawara ce. Ko da yake an ce abinda babbai hango yaro ko ya hau gajimare ba zai hango ba. To Allah dai ya sa wannan shine yafi alheri. Amin.
To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaice a yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki naɗin mai bincike na musamman da aka yi don ya binciki ko akwai wata alaƙa tsakanin waɗanda suka yi masa kamfen da Rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Yana kiran matakin na bita da kullin siyasa na tarihi da aka taɓa yi a Amurka. A wasu saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau, Trump ya yi ƙorafin cewa ba a taɓa cewa za a naɗa wani mai bincike na musamman don ya binciki duk miyagun abubuwan da aka tafka a lokacin yaƙin neman zaɓen abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat ba, wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma gwamnatin shugaba Obama da ta shuɗi. Hannayen jari a ƙasashen Turai da nahiyar Asiya sun faɗi kwana ɗaya bayan da hannayen jarin Amurka da dalar ƙasar suka faɗi. A daidai lokacin da masu saka hannun jari ke nuna damuwa akan matakai da kalamai masu cike da takaddama da ke fitowa daga shugaba Donald Trump. Alƙalaman darajar kuɗi da cinikayya na Amurka sun nuna cewa an samu faduwar darajar da kashi 1.8 ko ma fiye da haka jiya Laraba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa a yau Alhamis za ta bayyana damuwarta daga kausan lafazi akan aron gama da ta auku ranar Talata a nan birnin Washington. Tsakanin wasu masu zanga-zanga da masu goyon bayan shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lefiscation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu Aidan Adku. Ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma an jima amma fa a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da tawagarsa za su gabatar.